This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Niger. Za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya akan kafa sadarwa ta internet. Ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce, amma sai kun sha cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kasa amincewa da majalisar wakilan Amurka ta yi da kujerin tallafawa ma'aikata a Amurka waɗanda yarjejeniyar cinikayyar duniya ta shafa kai tsaye zai shafi ma'aikata wajen 100,000 da iyalansu. Ga wurtaccen shirin nan na shugaba Obama na sakin mara ga cinikayya a Asia da Pacific ya gama da cika sosai jiya Juma'a bayan da majalisar wakilai ta kada ƙuri'ar kin amincewa da wani ɓangaren shirin wanda ya tanaji ba da tallafi ga ma'aikatan da suka rasa aikinsu sanadiyar yarjejeniyar cinikayyar da Amurka za ta shiga. 'Yan jam'iyyar Democrat ta su Obama da 'yan Republican sun kada ƙuri'ar kin amincewa da biyu akasin ɗaya. Ko da yake 'yan majalisar sun dan lallaba sun amince da kudirin baiwa Mr. Obama izinin tattaunawa kan yarjejeniyar cinikayyar ta Trans-Pacific Partnership TPP a takaice, wannan ko kusa bai kasance nasara ga shugaba Obama ba, sai an amince da bangarori biyu na kudirin tare kafin shugaba Obama ya iya rataba hannu kansu. 'Yan Republican na majalisar sun ce za su yi kokarin sake gabatar da bangaren tanajin tallafi ga ma'aikatan don sake kada ƙuri'a a kai ranar Talata. 'Yan Democrat da dama na fargabar cewa yarjejeniyar ta TPP za ta sa a gudu da ayyukan da Amurkawa ke samu zuwa ƙasashen waje ta yadda za a cutu. Dama an saka ɓangaren tanajin tallafin ne don a daɗaɗa ma 'yan Democrat, kuma sai da Mr. Obama ya je ginin majalisar na Capitol Hill jiya Juma'a don zawarcin muhimman 'yan Democrat a majalisar. Hukumomi a Amurka na tuhumar wasu mutane biyu da yunkurin taimakama kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice da kashe Amurkawa, ciki har da shirin kai hari kan wasu jami'an 'yan sanda a Boston. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta bayyana waɗanda ake tuhumar da sunayen David Wright, ɗan shekaru 25 da haihuwa daga Everett na jihar Massachusetts, da Nicholas Ravinsky, ɗan shekaru 24 da haihuwa daga Rhode Island. Robinski ya gurfana a gaban kotun tarayya da ke Boston jiya Juma'a. Shi kuma Wright tun a makon jiya aka damƙe shi. An tuhumi Wright da Robinski da haɗa baki da juna da kuma wani wanda har yanzu ba a san shi ba, da kuma kawun Wright mai suna Usama Abdullah Rahim, ɗan shekaru 26 da haihuwa, wanda ya zauna a Rosedale na jihar Massachusetts har zuwa lokacin da ya mutu ranar 2 ga watan nan na Yuni. A cewar bayanin, an bindige Rahim har lahira bayan da ya farma wani jami'in tsaro a wani wurin ajiye motoci a Rosedale. Ana kuma zargin mutanen uku da shirin fille kan wata mace da ke birnin New York wadda ta shirya wani taro mai cike da takaddama a Texas kwanan nan na zanen barkwancin Annabi Muhammad na addinin Islama. To amma sai suka canza shawara, a cewar hukumomin na Amurka. Hare-haren jiragen saman da ƙasar Saudiya ke jagoranta a Yemen sun hallaka farar hula aƙalla 6 a jiya Juma'a, tare da ruguza wasu gine-ginen tarihi a birnin Sana'a. Don haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta jinkirta tattaunawar zaman lafiyar da aka so yi a birnin Geneva tun ma kafin a suma. Rahotanni daga cibiyar raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa hare-haren baya-bayan nan sun lalata gine-gine masu ɗimbin tarihi da husumiyoyi da lambuna waɗanda ma wasunsu sun kai shekaru wajen 2,500. a tsohuwar shiyar babban birnin da ake kiranta Al-Qasimi. Shugaban cibiyar UNESCO ta kula da al'adu a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da ruguza gine-ginen tarihin da aka yi, waɗanda cibiyar ta ayyana a zaman wuraren tarihi na duniya. Hare-haren na jiya jama'a su ne na baya-bayan nan a jerin hare-haren da suka lalata ko wargaza gine-ginen tarihi da wuraren ajiye kayan tarihi da wuraren da ake haƙo kayan tarihi a ƙasa da ke birnin Sana'a da sauran wurare a ƙasar. Gamayyar sojin ta ƙasashen Larabawa ta ce takan auna sansanonin soji ne kawai a hare-harenta. To amma hukumar lafiya ta duniya WHO ta kiyasta cewa tashin hankalin ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 2,500 tare da raunata wasu 11,000. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan ƙungiyar sintiri ta matasa masu ɗauke da makami a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun ƙone ƙauyuka 6 tare da hallaka mutane 37 a sabbin hare-haren da suka kai daura da tungarsu da ke dajin Sambisa. 'Yan ƙungiyar sintirin masu alaƙa da gwamnati sun gaya wa manema labarai jiya jama'a cewa hare-haren sun auku ne da daren ranar Laraba. Wata jaridar Najeriya mai suna The Nation ta ruwaito cewa ƙauyukan wato Koshifa da Matangel da Buraltuma da Darmanti da Almeri da Burmari duk na cikin jihar Barna ne. Wani ɗan ƙungiyar ta sintiri mai suna Ahmed Ajimi ya gaya wa kafar labarai ta Associated Press cewa waɗanda abin ya rutsa da su manoma ne da suka koma ƙauyukansu kwanan nan bayan da sojoji suka kori Boko Haram daga yankunan a farkon wannan shekarar. Ranar Alhamis dai shugabanni daga Najeriya da Nijar da Kamaru da Benin sun haɗu a babban birnin Najeriya Abuja don tattaunawa kan shirin kafa rundunar gamayya ta yaƙi da Boko Haram. Majiyoyin diplomasiya masu alaƙa da tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar Iran sun ce an samu jinkiri sosai ana saura 'yan makonni kafin cikar wa'adin cimma yarjejeniyar tarihi tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya 6. Majiyoyin sun shaidawa kafar labarai ta Rasha cewa jinkirin na kawo damuwa saboda mataki na ƙarshe na tattaunawar na dosar cijewa ne yayin da ake dosar wa'adin ranar 30 ga watan nan na Yuni. Zagayen baya-bayan nan na tattaunawar ya auku ne a jama'a a birnin Vienna. Iran dai ta tsaya kai da fata cewa ba za ta bar masu bincike na ƙasa da ƙisa su isa sansanonin sojin ƙasar ba a matsayin wani ɓangare na sabuwar yarjejeniyar. Binciken waɗannan wurare dai wata muhimmiyar buƙata ce ta yammacin duniya. A birnin Washington kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce dole fa ne Iran ta amince a shiga wuraren. Tilas ne Iran ta cimma jituwa kan yadda za a je wuraren, idan ko ba haka ba babu yadda za a ci gaba da batun sauƙaƙa mata takunkuman da aka gaba mata a ta bakin kakakin ma'aikatar Jeff Ratke. Ƙasar Pakistan ta rufe ofishin ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa ta tallafa ma yara ƙanana mai suna Save the Children. Tana zarginta da shiga harkokin da ke saba ma muradin ƙasar. Hukumomi sun rufe ofis ɗin ƙungiyar da ke Islamabad babban birnin ƙasar tun ranar Alhamis, sannan suka bai wa ma'aikata na ofis ɗin ranaku 15 su fice daga ƙasar a cewar ma'aikatar cikin gida.
Labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bari ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce, wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. Jama'a assalamu alaikum, kamar yadda muka alƙawari yau da mu ci gaba da tattaunawa da muka faro da Alhaji Garba Gaishuwa. Kaɗin ban gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka nan zuwa ga Alhaji Abubakar Balarabe birnin Gwari na ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar Kaduna tare da mahaifinsa Alhaji Baba Balarabe da fatan suna nan lafiya. Ɗin ban gaisuwa zuwa ga Sama'ila makanikin mota Bauchi Yakubu tare da aminsa Mahmud Bello Darazau da fatan suna nan lafiya. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Suleiman Adamu Cheledi na gidan rediyon BRC FM da ke garin Kirfi a jihar Bauchi da fatan kuna nan lafiya tare da dukkan abokan aikinka. Sai wata gaisuwar zuwa ga mai sauraronmu Dr. Dayabu na asibitin Badara shi ma a yankin karamar hukumar Kirfin ta jihar Bauchi. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Muhammadu Kabir Sarki Ruwa, sai Salus Nest Call Total Filling Station, sai Garba Ila Kafinta tare da Yaya Kula, sai Sa'adatu da Saddiqa mata Alhaji Dan Asabi Abi Lion a Baucin Yakubu, sai Babangida Star Karofi tare da Sani Muhammad Chindo Karofi, sai Yusuf Alhaji Abba Dawaki dukan ku a Baucin Yakubu da fatan kuna nan lafiya kalau. Ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga membobin majalisa a bari huce ta Facebook irin su Lawal Toro da Yahaya Sani, sai Hussein Ali Imam tare da Muhammad Aminu Barau Sokoto, sai Ismail Sala Hardawa, sai Umar Bello tare da Nura Muhammad Chiroma, sai Sa'idu Aisawa tare da Murtala Ibrahim, sai kuma Ahmed Usman Funtuwa tare da Kabiru Bala Japanese, sai Ashiru M Umar tare da Muhammad Manga Kobi, sai Jamil Ibrahim tare da Mustafa Kanya tare da Abubakar Malami, sai Sardaunan Sauti tare da Nasiru Muhammad, sai Yusuf Aliyu Yana tare da Suleiman Umar da Abubakar Yishau Alhassan, sai kuma Mujahid shugaban samari, sai Haya S Sani tare da Dauda Auta, sai Musbahu Garba, sai kuma Tasiu Muhammad da Sahabi Kabiru Jama'are, sai dan kudi tare da Nasiru Mu'azu da Saifullah Abdullah Soba tare da Ma'aruf Hassan Zakka, sai Shekarau Garba, sai Shamsu Shehu auren wali dukanku da fatan kuna nan lafiya kalau.
Bismillah jalla ubangiji ya mai sama kai mana agaji, ku da jama'a ku tsoto ku ji, Garba zai waƙar sa aji aji, Allah ka tsare Najeriya, mata da mazan Najeriya ku mutare mu zauna lafiya.
To masu sauraro, kamar yadda muka yi alƙawari dai ga cigaban tattaunawar mu da Alhaji Garba Gaishuwa, har yanzu dai muna kan batun siyasar kai batun NPN. Ita ma lokacin a wurinku ita jam'iyyar NPN ai kamar jam'iyya ce ta adawa.
Adawa miki, sai dai wata kusa ta fi wata kusa.
Su ƴan NPN din ba a tabo su ne ko ba a tabo su bane a wannan karin?
Ana tabo su. Ai kaga akwai wata waka da nake cewa
Allah wada'un mulkin PC, mulkin da ba abin nafsi, balle azo duba hadisi, a kashe mutum ba abin ba'si, ba abin tafarkin addini, mu shugaba mu kaso malam Aminu Nur
zamani,
mulkin da ba masu karamci ba sa a gudinke ta mutunci, da rashin sani ga bambanci, kuko su shirye muna hunci don rushe hanyar addini,
mu shugaba mu kaso malam Aminu Nur zamani.
To kaji, to ai ana dan taba ta ita ma kadan
kai batun waka ta addini kamar waka da ka fara ta hisabi, ga kuma waƙoƙi waɗanda suka shafi siyasa kamar su jama'a da kuma sauran wasu abubuwa, baka waƙe su ne
sosai? Ana yi. A wacce kake so yanzu a yi, wacce ake so a yi yanzu?
Kamar yanzu ka mana bayani kamar kana yi wa mutane, kana yi kan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa ko abubuwan da suka shafi rayuwar jama'a?
Kamar ba abin da bane, wacce ake so ta ƙasar ake so a dauko abin da ya shafi ƙasar ko kuma mutanen, ko kuma me ake so a fada, duk abin da aka fada za a yi.
To a fara dauko mana abin da ya shafi ƙasa.
Abin da ya shafi ƙasa? To
alhamdulillahi rabbana mun yi godiya, samun mulkin ƙasar mu birnin Najeriya, alhamdulillah rabbana mun yi godiya samun mulkin kasar mu birnin Najeriya kasa guda al'umma daya Najeriya kasa guda mai tuta daya Najeriya kasa guda mai muliya daya tsari da tsari tsare tsaro sai Najeriya Allah ka tsare kasar mu birnin Najeriya Alhamdulillah rabbana mun yi godiya samun mulkin kasar mu birnin Najeriya
to kaga wannan wakan zai tsowa ai zan kare ta kaina don nace tsari da tsari tsare tsaro sai Najeriya amma a me ada
ba a wannan lokaci
ba wannan lokacin ba yauwa to kuma sai har yanzu dai wata ta Najeriya wanda nake cewa
Mata da mazan Najeriya kuma taro mu zauna lafiya Mata da mazan Najeriya kuma taro mu zauna lafiya Bismillah jalla ubangiji ya mai sama kai mana agaji ku dai jama'a ku tsoto ku ji garba zai waƙarsa aji aji Allah ka tsare Najeriya Mata da mazan Najeriya kuma taro mu zauna lafiya Babban birni Najeriya mai kyau da ado ga dukiya ga kenya nayi ga tarbiya ga ku addinin islamiya Allah ka tsare Najeriya
mata da mazan Najeriya kuma taro mu zauna lafiya
in ban da ba mu da zuciya kakaza aban mu na saniya mu rike kahonta mu tsaitsaya nonan ta su tatse dan tsiya mu su ban mu mu tatse na tinkiya mata da mazan Najeriya
kuma taro mu zauna lafiya
haka tana da yawa to kaga abubun da shaka fi Najeriya kenan
haka
to kuma kaga akwai ta mutane ma har yanzu ko da yake ta bude za a yi
shin wasu irin abubuwa ne suke baka sha'awa game da waɗannan waƙoƙi
to ni waƙoƙi abinda suke ban sha'awa kaman zamani ne yake tafiya duk abinda ya taso ko an sani ko ba a sani ba zan yi kokari in yi saboda ya zama na bar tarihi akan abin in ma an nemi abin to dama akan hanya nake sai in dora kawai kuma waƙoƙi kamar ilimi ne Allah ya baka ilimi ka boye to kai ma sai an tambaye ka me yasa ka boye saboda haka kullun kokarin ma da muke waƙoƙi mu ga sanan da yawa ga sanan sun fi dubu so muke wani Allah ya sa da yake abu mutun ɗaya an ce hannu ɗaya baya dora jinka mu waƙoƙin Allah ya bamu da basirar ayi amma kuma dole sai ka nemo masu hannu da shuni sai ka nemo masu hanya wanda in an zo da hannu da shuni an zo an bubuga waƙannan an maida ita daga rabu ta koma boko to kuma sai an nemo masu hanya wanda za su abu ta kan wani aika za aika za aika za kana ma fitar da su mutane su amfana amma dai kokarin mu yin waƙar to mun yi waƙar to yanzu fafutukar da muke wa zai dauki irin al'amuranmu da nauyinmu don kada mu mutu mu bar abin don da yawa akwai wanda suka mutu sun bar basirar ba mai maimaitata ba mai rayata kuma wanda suke da hannu da shuni ko dai ba su sani ba ko kuma ba su da irin wannan tunani na yada abin ya ci gaba ba nan kuma saboda na baya ma su biyo su samu wannan garabasar wannan shine dalilin sha'awa ta akan waki-waki
kai magana akan cewa akwai waƙoƙi nan suna nan rubuce ga sunan masu tarin yawa wato dama kai yadda kake waka kakan zauna ka rubuta ne ba wai kana zuwa ne kai da ka kamar yadda aka san wasu mawakan na gargajiya suna yi ba
ba wacce ba ta faruwa saboda haka duk wacce na so zan iya yi ko dai da ka ko a rubuce kuma idan muka je taro musamman ko irin na siyasa wani lokaci ko kuma taro haka wanda bai shafi siyasa ba in dai ana taron kaga ban san abin da ake taro akai ba kuma ban san komai akai ba amma dai in aka ce ina garba gashuwa in Allah da ku ta minti biyar ce sai na yi abin da na yi in ina son ta zama waka ginanniya a jayayya to sai kuma zan dauki takarda da alkalami sai in rubuta to na tabbata wannan ta zama haka in ku ban yi sauri na yi haka ba to ta bata kenan saboda haka in ka ce da ita ma ba ta dawo ba yanzu misali kamar gashi muna hira da kai
ga mu gidan rediyon America amma gurin ya dan shirye shirye
ga mu gidan rediyon America amma gurin ya dan shirye shirye
ga mu gidan rediyon America amma gurin ya dan shirye shirye
ta 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 amma gurin ya dan shirye shirye
yau garba na kwantikin America ga ni gidan rediyon America amma fa gurin ya dan shirye shirye
ga mu gidan Rediyon America amma gurin ya da shirye-shirye
gani fa dab da kujera aikin Ibrahim alfa masoyi wannan dake ya da shirye shirye
to kira rediyan Amerika amma gurin ya da shirye shirye
ko ga gani fa dab da kujera aikin Ibrahim alfa masoyi wannan dake ya da shirye shirye
mu yi da rediyan Amerika amma gurin ya da shirye shirye
kalmar Hausa tana da dama su suka ce watsa shirye shirye ni kaunan ce ya da shirye shirye
da mu gidan rediyan Amerika amma gurin ya da shirye shirye
fa kai ji kaga an yi ta gashi
haka ne wato idan za ku yi waka haka kawai take zuwa muku
kan zo inda kace zaka yin sai kuma Allah taimake ka kaga ai yanzu dai kaga a gaban ka nazo na ita kuma ka ji ta yawa kuma duk wagar da ka gaba wata takarda na zaro
eh a ba ta
gaba yawa daga ni sai kai
yanzu ka ce
yawa
haka ne yanzu ka ce mu a cikin mu ko ne nan ko Mahmud wani wannan ina jin sai mutum ya shekara nan bai ma sai abin da zai ce ba
kowa da aikin sa eh kowa da aikin sa saboda haka a cikin irin wannan aikin da nake ni dai Allah yana taimako na ko akan menene aka zo ba dai zan ce maka ina alfahari ko zan yi da yawa ba amma dai ko ba yawa ko ba dadi zan taba kadan bari in baka wani labari wata ran an kira mu nan gidan Radio Rahama nan Kano aka yi hira da ni sai irin wannan tutsiyan aka ce zaka yi wa gidan radio nan waka nace eh zan yi wallahi ban san zan yi ba ban san za a yi ba nan da nan nazari wakan nan ta yiwu daga karshe na fito daga gidan radio daga ban bar harabar gidan radio ba naje nayi bawali na kama ruwa wallahi sai na manta wace wakan nayi hanna mantata kuma da za a ce in komo na yi ta sai dai nayi wata daban kuma wallahi ita dai wannan na mantata to saboda haka abin daga Allah ne kawai an dai aka ce kai waka akan kaza to shikenan ita zan yi wa
kai magana cewa idan kuka tara waɗannan waƙoƙi wani lokaci kukan nemi waɗanda za su taimaka domin a tabbatar da cewa an bar wannan abu a rubuce saboda na baya dazu nan muka fara magana kai maganar Najeriya ba mu yi maganar mutane da kake musu waƙoƙi ba amma akwai wata waƙar ka guda wadda tana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi suna sosai wato waƙar da kai ma tsohon shugaban Najeriya
General Ibrahim
Madamasi Babangida kamar irin wannan waƙa da ka masa irin wannan waƙa ce da kake faɗi wadda take zuwa maka haka kwatsam ko waƙa ce da ka zauna ka tsara ta kafin ka je ka rera masa wannan waƙar
An tsara ta ai daga jinta ka san a tsara take amma dai ai yanzu nake ga maka cewar in na so yin waka take zan yi ta ta fado an yi ta amma in ina son ta zauna ta zama a bar tarihi ta zama abin dauka to sai kuma na zauna na rubuce ta in ban rubuta ta ba to ta bata kenan daga wannan lokacin da nayi abin saboda haka duk waka yanzu wannan waka radio da nayi ta American nan idan ina son ta zama ginaniya to kana bin nan sai na dauki takarda kuma komai ma sai shigo komi sai ka ji da na'urarku da menene ka ji garau ta shigo amma idan ban yi ba to GB da zaka dawo ka tambayan waka ta bata sai dai na saki maka wani launin kuma daban to yanzu
ina tarihin ita wannan waka ta Ibrahim Babangida
yawa ita kuma ka san duk shugaba duk duniya bari mu yi ta babban mahaukaci duk duniya inda za a yi bakon shugaba to wannan kasar ta kan gayyaci hukumar tarihi da al'adu ko kuma abin da ya shafi wato abubuwa dai wanda za a ɗebe kewa akan kira su gidajen radio ko kuma kafafen yada labarai kowa ya zo ya gwada basirarsa domin a tare shugaba lafiya ya koma lafiya kuma a ɗebe masa kewa a inda za a yi majalisin zama ko wani abu dai to wannan shine aka ce Babangida zai zo Kano zai kawo ziyara ta dashen itatuwa to shikenan sai aka nemi makada da mawaka irin mu da sauransu da na kade-kade da masu rubutacciya da sauransu a zo a yi waƙoƙi kowa ya zo da basirarsa a lokacin har da marigayi su Dr. Alhaji Mushata duk muna nan gidan rediyon Kano din nan ya dauki mawaka sun fi 60 duk a zaune a guri daya in ka zo ka ga mu ga mu nan a zaune daga wannan ya shiga in ya gama sai ya fito sai wannan ya shiga daga wannan aikin su kenan saboda za a tarishi gon kasa saboda haka ina daga ciki sai aka to kafin ya zo kwana biyu ya rage da saboda ana sanarwa in za a yi ana sanarwa sai ni to burin kirkiri wakar da zan yi wa shugabannin in yi zo to da Allah ya iko za ta dakaka da sauransu kaga duk waƙoƙin da aka yi to ita dai wannan waƙar Allah ya fito da ita ta haska ko ina kuma shi kansa baban gidan ya ji dadin ta har ma dai mun kyaututtuka kwarai da gaske
ko za ka dan tabo mana wannan irin waka ta IBB
mutum ba a imai ya ka ji da irin halan mu baban Najeriya kai rabu da fadin mutum mutum ba a imai baban gida shugaban kasa ta nade kai rabu da fadin mutum mutum ba a imai baban gida shugaban kasa ta Najeriya kai rabu da fadin mutum mutum ba a imai baban gida shugaban kasa ta Najeriya bismillah rabbana gani Allah sarki Allah alhayyu wahidun Allah sarki ya jalla ka taimaka ka sansa mu ta farki abin dudda ya kakare ka sanya mu ji sauki ka taimaki jama'ar kasar mu birnin Najeriya kai rabu da fadin mutum mutum ba a imai
baban gida shugaban kasa ta Najeriya
baban gida kai kokari dan ba wai ba dan ba ka burge dan adam dan ba duba baka kuma yin abin da Allah bai yo ba idan kuma rahmanu yayi kanai ko ba duba ya kaji da irin halin mu baban Najeriya kai rabu da fadin mutum mutum ba imai
mai baban gida shugaban kasa ta Najeriya
ai da sanda daya sai ka bi da garkun nan shanu mutane bi kuma ka kasa daidai tar hannu idan ka daga hannu wa suna a aja hannu idan ku ka aja hannu wa suna daddaga hannu ya kaji da irin halin mu baban Najeriya kai rabu da fadin mutum mutum ba a imai
baban gida shugaban kasa ta Najeriya
juga to ya kare da maidana ma ga manda sai ku yi sauri ka zo ki zo kar ku yi sanda ka zo ka ci na ci din mu wanke hannu mi gada gama daga yau babu zulmi in ji baban gida wa za ya taba ka shugaban yan Najeriya kai rabu da fadin mutum
mutum ba a imai baban gida shugaban kasa ta Najeriya
to kaji wannan dai kenan
waga kasa mai kyauta abinci duk inda kan noma kaga kaci kaka mutum zai tai shi ta balci banda rashin kishi daga zuci kai tafi ne zai gyara kasa ta
masu sauraro anan zamu da sa aya idan Allah ubangiji ya kai mu makon gobe wato shirin mu na farko a cikin azumin watan Ramadan zamu sake shigowa tare da dan shi Alhaji Garba Gashu wato Musa Garba Gashuwa wanda aka fi sani da suna MGG Sahawa a kasance tare da mu
sannu da himma uban kasa baban gida mai
san gyara kasa ta
Allah kaina rabbin ganiyu mai sama Allah ya Allah hayyu dan darajar manzon ka nabiyu dan sahaban na
kuma sauro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya
To shugaban Amurka Barack Obama ya ce kasa amincewa da majalisar wakilan Amurka ta yi da kudirin tallafawa ma'aikata a Amurka waɗanda yarjejeniyar cinikayyar duniya ta shafa kai tsaye zai shafi ma'aikata wajen 100 da iyalansu. Hukumomi a jihar New York ta Amurka sun tuhumi wata ma'aikaciyar gidan yari da taimakawa wasu da aka samu da laifin kisa suka gudu. An zargi Joyce Mitchell, 'yar shekaru 51 da haihuwa, da yin abota da Richard Matt, ɗan shekaru 48 da haihuwa, da kuma David Sweet, ɗan shekaru 34 da haihuwa, waɗanda ke gidan yarin Clinton da ke Danmora a jihar ta New York, da kuma kawo musu abubuwan da aka haramta. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce ana tuhumar matar da shigar da abin da aka haramta cikin fursuna. Laifi mai tafa da hukuncin ɗaurin shekaru 7 da kuma taimakama masu laifi waɗanda kuma ke tafa da hukuncin ɗaurin shekaru wato shekara guda. Hukumomi a Amurka na tuhumar wasu mutane biyu da yunkurin taimakama ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS da kashe Amurkawa, ciki har da shirin kai hari kan wasu jami'an 'yan sanda a Boston.
To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu, sai kuma can da karfe 8 in Allah ya yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie Lesser Secretion ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Bello Habib Garanci ne nake cewa wassalamu huta lafiya.
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.